بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bayan haka ɗan uwa musulmi da muka haɗuwa masallacin Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi a yau 3 ga wata Ramadan shekara 1440 bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 15 yau azumi nawa ne kam? 3 ne ba? Yau 15 ga watan hudu na shekara 2021 miladiya. Iya wa kowa don zuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muna karatun Al-Qur'ani tare da tafsirin sa a wannan bigire mai albarka wanda yau za mu tashi daga aya ta hudu. Mai Allah ya ce:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
نعم.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
وبنجي ما لو كنت سركي يجي إذ قال يوسف لأبي كتنا يلين يوسف يشد بابنك: يا أبت يا بابنا، إني رأيت أحد عشر كوكبا، ni na ga taurari 11 wa shamsa tare da rana, wal qamar da wata gaba ɗayan su, ra'aytuhum li sajidin, na gan su suna sujada gare ni. Kana sai babansa yace da shi: ya bunayya, ya kai dan dana, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, wannan mafarki naka karka labarta shi ga ɗan uwanka, idan kai haka fa yakidu laka kaidan, sai su shirya maka makirci. Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, ba don komai ba sai don saboda shaytan wanda zai zaburar da su akan yin haka kuma ya jagorance su zuwa ga yin hakan, shi mai nuna adawa ne mai bayyanawa akan dan adam. Wa kadhalika yajtabika rabbuk, kuma kamar yadda kaga wannan mafarki, kamar haka ne abin da ke cikinsa yake nuna cewa Ubangijinka zai zaɓe ka ya fifita ka. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith, kuma Allah zai sanashe ka daga ilimin fassarar mafarki. Wa yutimmu ni'matahu alayk, kamar haka kuma Ubangiji zai cika ni'imarsa a kanka. Wa ala ali yaqub, kuma ya cika ni'imarsa a kan iyalan Yaqubu. Kama atammaha ala abawayka min qabl, kamar yadda Allah ya cika ni'imarsa irin wannan akan iyayenka tun a baya Ibrahim wa Ishaq da kakanka Ibrahim da kakanka na kusa Ishaq inna rabbaka alimul hakim hakika ubangijinka masani ne ga dukkan komi kuma mai hikima a cikin dukkan al'amuransa daga wannan gaba ne ubangiji madaukakin sarki ya fara bayar da labari wanda shine jigon wannan sura akan annabi Yusufu dan Yaqubu alaihi assalam Allah ya fara da cewa iz qala yusuf wannan iz din nan fi mahallin nasb ne ala zarfiyya takdirin sa abinda yasa ya zama mansub fi'ili ne wanda ake kaddara shi bi ma'ana uzkur iz ko kuma uzkur hina shine ma'anar iz din a larabci an saba da irin wannan sai a goge abinda ya zama matashiyar magana saboda duk wanda yake da azanci na zance ya san wannan maganar akwai kaddara ta amma ba sai an faɗa ba wa hadu ma yu'lamu ja'izun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun quldani fa zaidun istughniya anhu id'uni idan an ce ina wane misali ana tambayar wane ina wane sai ka ce dani baya da lafiya aba sai ka ce tunda an ce wane a da ba sai ka ce wane baya da lafiya ba ai duk wanda ya iya azancin zance ba sai ya sake faɗan sunan ba shine malan wa fi jawabi kaifa zaidun quldani don haka da Allah ya ce iz yayin da kamar yayin da ka tuna yayin da ko ka ambaci lokacin da aka yi abu kaza ana fara labari da irin wannan salon wannan yana daga cikin azanci na balagar alqur'ani qala yusuf li abi lokacin da yusuf ya ce da babansa yusuf daga nan ne aka fara jin wannan suna suna ne daga yaren ibraniyanci wanda shine iya shine yaren iyayensa asalin suka ce ma'anan yusuf suna ne wanda mahaifiyar Rahil ita tata ta rada wannan sunan bayan amincewar mahaifinta saboda ita ta dade bata haihu ba yar uwarta kishiyarta ta haifi duka ƴaƴanta ita kuma tana jira Allah bai bata ba sai a ƙarshe Allah ya bata kuma sai ya bata yaron da duk ya sha kan dukkan ƴaƴan da waccan ta haifa waccan ta haifi yara goma ita kuma bata haifi ko ɗaya ba tana ta hakuri to lokacin da Allah ya tashi bata sai bata naka ya fi jan hankali da kuma wato kwarjini da bajinta da kuma farin jinin da kowa ke so ya ɗauke shi ko ya gan shi sama da dukkan ƴaƴa goma da waccan ta haifa shi yasa ta sa mata suna abinda Allah ya ban nake neman ƙari suka ce ma'anan Yusuf kenan sun ce asalin ma'anarsa shine kamar ma'anan Yazid a larabci bi ma'ana wanda nake fatan ma Allah ya tsara min bayansa waɗansu kuma suka ce sunan asalinsa mu'arrab ne suka ce asalinsa daga asaf ne saboda wahalar da annabi yusuf ya sha na wahalhalu da ya ce ya asafa ala yusuf don haka ma'anarsa yusuf don haka wannan wawun ɗin an yi ibdalin wannan hamza ɗin ne sai ta zama wawun amma asalinsa daga asaf ne sai aka ce yusuf to amma sai aka maida shi da wato ake ce masa yusuf to amma zancen da ya birin jaya shi ne suna ne ba asali na larabci ba kamar yadda Yaqub da Ishaq da Ibrahim dukkansu ba asalin sunaye ne na larabci ba sunaye ne da yaren Ibraniyanci Allah ya ce lokacin da Yusuf ya ce da babansa wane ne babansa shi ne Yaqub wanda za mu ji sunansa a nan gaba kama a tammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq ay wa kadhalika yajtabika rabbuka ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب تشي يعقوب تن شيني بابان تشي الله يشي لوك تشين ديزو يلا زنشي دا بابان سا يشي دا بابان سا يا أباتي يا بابانا ذا كريك يوم قلن يا أباتي أشينا القرآن يكو النبي إبراهيم يزا يشي بابان سا يا أباتي يا أباتي يا أباتي يا أباتي شيني يا بابانا asalinsa a larabci ya abi wannan ya kuntin ita ce take nuna nisbar ka dindina zuwa ga kanka to amma larabawa sai suka ga ya abi ya musu kauyanci gara a cire wannan yaqut din sai a kawo ta'ut ta'nis sai a haro kisrar da allati tunasibul ya wanda ita ce na abidin sai aka sa mata tunda ba'ut din ita tana da fata sai aka ce ya abati amma ba ya abati ba ya babana shine malai ya abati an gane ko kuma galibin laraba haka suke kira amma akwai waɗansu laraba wanda suke ce ya abata saboda asalinsa ya abata sai suka yi hadafin alif din sai zama ta shi ta a kira'a ta jumhur ya abati amma kira'ar ibnu amir da kira'ar abu ja'far su ya abata suke karantawa kuma kira'a ce sabita daga cikin kira'o'in alqur'ani an fahimta yace masa ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban inni ra'aytu ni na gani ru'ya ko kuma ar-ru'yatu ita ce daga ita ce ake cire fi'ilin ta ra'a yara an gane ko ru'yatan ko kuma ru'ya idan ya zama na an gani ne da ido wannan bululun ido to duka ana ce yara ru'yatan ko kuma ra'yan a yara ru'yatan amma idan ya zama gani ne irin na cikin bacci sai a ce ya ru'ya idan kuma ya gani ne a cikin kokolwarsa ba a cikin bacci ba ko ba da ido ba sai a ce yara ra'yan amma dukkan sa fi'ilin sa ɗaya ne sai ta ce inni ra'aytu to da ra'aytu na ka gani a cikin bacci da ra'aytu na ka gani idan an ce me ra'ayinka abu kaza sai kace ina ganin kaza ai ba da ido ka gani ba da kuma ra'aytu na ka gani a ido duka ra'aytu ne amma in aka karisa maganar context din shi zai sa ka gane wani irin gani ake nufi ana fahimta rashin fahimtar wannan yasa waɗansu suke samun cin karo tsakanin Nana Aisha Allah ya kare yarda gare ta ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah ba kuma duk wanda yace ya ga Allah yayi wa Allah kariya kuma yayi wa manzon Allah kariya shi kuma Abdullahi ibn Abbas Allah ya kare yarda gare shi yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah to wanda bai gane wannan ba sai ya dauka akwai cin karo tsakanin manganun sahabbai ba cin karo tsakanin su ita ta ce bai ganshi ba wani irin gani gani na bululun ido don Allah madaukakin sarki ya ce la tudrikuhu al-absar shi kuma Abdullahi ibn Abbas yana nufi ya ganshi gani na mafarki ko kuma gani na zuciya shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da power da zai iya wannan ana fahimta irin sa dai irin ganin da Abdullahi ibn Abbas yace ya gani ita kuma ganin da ta kore ganin ido ne amma duka ana ce yara ana fahimta kuma ana ce ara duka a fi'ilin sa yana nuna cewa gani kamar kai ne idan na ce maka me ka gani sai mutum ya tsaya kamar yaya me awa yayi kaga da ido ya gani in an ce me ka gani jiya a cikin mafarki kaga ganin daban ba da ido wannan aka gani ba don lokacin idon yana da tsaye kuma in yace ya gani zaka gaskata ha kuma idan ka ce ina so in yi abu kaza wa wani me ka gani kaga wannan ba ganin ido bane ba kuma a bacci aka yi ba gani na ne na kwakwalwa da hankali da tunani ana fahimta to wannan da yake inni ra'aytu ni na gani wani irin gani ne daga cikin waɗannan guda uku gani na cikin bacci shi yasa ba sai ya ce na gani a bacci ba kamar yadda kakansa Annabi Ibrahim ya ce inni ra'aytu fil manami anni azbahuka inni ara fil manami kaga shi nan ya faɗa ya ce a bacci amma nan ba sai ya faɗa ba siyaqin context din zai sa ka gane wani irin gani ne ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban ni na ga taurari guda 11 al-kawkab shine annabi kun san taurari ko yace na ga taurari guda 11 wash-shamsa wal-qamar kuma na ga rana da wata wannan ahada ashara kawkaban taurari guda 11 wannan kira'a ce ta jumhur haka suke karantawa amma kira'ar Abu Ja'far shi yana yin sukunin ainu din saboda shi yana gani fatahan sun yawa ahada ashara ta sun yawa sai ya daure ainu din a tsakiya sai zama ahada ashara kawkaban ana fahimta amma duka ma'ana guda ɗaya ce wash-shamsa wal-qamar kuma na ga rana da wata me yasa ya fara fadan taurari kafin daga baya ya fadi rana da wata? Wanne ne babba? Aida ya kamata ce inni ra'aytul ash-shamsa wal qamara wa ahada ashara kawkaban, haka ne? To me yasa ya fara da karara kafin manya? Suka ce saboda yana daga cikin azanci na zance, ka bar babban sai daga baya ka fade shi. Man kana aduwwan lillahi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala, an ce wa mala'ikatihi, su waye mala'ikatihi? Mala'ikunta ba? Wa jibrila su menene? Wa mikala su kuma ba? Duk mala'iku ne, amma sai a bar babban sai daga baya. Fa inna allaha aduwwun lil kafirin, an fahimta? Sheta yake wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin, na gansu suna sujada gare ni. Ra'aytuhum, na gansu. Kun san hum ai dabiri ne na abu mai hankali. Idan da a asalin larabci kace magana idan na gama gari, bai kamata ka ce ra'aytuhum ba, zai dai ka ce me? Ra'aytuha li sajidati. Ana fahimta? Da ranar, da watar, da taurarin, duka akwai mai hankali a cikinsu. Kaga bai kamata ka ce su, kana nufi irin abin da ake amfani da masu hankali ba. Duk da cewa a Hausa ba dole ka fahimci wannan ba, don duka su ne. Ana fahimta? Al-Imam Shawkani a cikin Fathul Qadir ya ce dalilin da ya sa haka shi ne, Allah Maɗaukakin Sarki yana nuna tun da shi da ya zo cewa ya ci ya gansu sun yi sujada, yanzu tauraro yana sujada ne? Ai baka ganin alamar sujada, baka iya fahimtar irinta, haka ne? Rana da wata, kaga dukkan waɗannan a ce na gansu suna mun sujada, sun yi aiki ne irin na mai hankali. Baka tun da aikinsu sifa ce irin ta mai hankali, sai ya ba su damiri irin na mai hankali. Ana fahimta? Shi yasa ke ra'aytuhum li sajidin. Qala, sai babansa ya amsa masa da cewa wannan shi ne mafarkin da kai, inda haka ne la taqsus ru'yaka, wannan mafarkin naka karka labarta shi. Jiya na faɗi ma'anar al-qasas ko ru'yaka, nan kuma mun ji akan wannan shi yake nuna maka magana inni ra'aytu ahada ashara. Ahada ashara, kaga asalin masdar dinsa zai zama maka ru'ya kenan, shi yasa yake la taqsus ru'yaka. Inda a ce gani na tunani ne sai ce la taqsus ra'yaka, inda kuma na gani na ido ne sai ce la taqsus ru'yataka, amma da yake ana magana akan gani na cikin mafarki sai ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, akan ɗan uwanka, karka ba su labarin wannan mafarkin. Fayakidu laka kaida, fayakidu laka kaida, ai fayamkuru laka makran, ko kuma fayudabbiru laka makidatan, sai su shirya maka wata makida, sai su shirya maka wani sharri. Da yake da shi kada ka ba su labarin mafarkin, ya fassara masa mafarkin ne? Ya fassara masa, bai ce kar ya gaya musu. To in ya gaya musu za su gane ma'anar ne? Wannan ya nuna asali dama suna da gado na gidan annabta na iya fassarar mafarki. Ka yiwu daga sun ji su gane ma'anar. Shi ne yanzu yaro da bai kai ƙwaƙwalwarsa ta fara ja, ya gaji gidan ya iya fassarar mafarki ba. Sai ce amma waɗannan yayin naka suna ji za su gane. Ni na san fassarar, sai an ji ma zan gaya maka. Amma a yanzu kan karka yadda ka gaya musu wannan babban labari. Ana fahimta? Shi yasa ya hana shi kar ya gaya musu. Ba wai don in ya gaya musu kawai labari ya nuna cewa ba jahilai ba ne. Fayakidu laka kaida, ai sun san kakansu na can annabi ne, haka ne? Kakansu na kusa annabi ne, gababansu annabi. Yanzu a cikinsu ana tsammani wani zai gado, waye zai gado ba a sani ba. Wani yaro ya taso daga baya, an ga hankalin baban ya koma kansa, kar fa ya zama shi ne, sai ga shi ya zo ya mafarki ya fassara kansa, kaga magana ta ɓaci kenan. Shi yasa yake to kar ka yadda ka faɗa. Fa yakidu laka kaidan, sai su shirya maka wani makirki. To kai ka ce kamar annabi Yusuf ya yi tambaya ya ce ha ba ba ba, ɗan uwan nawa su ne za ka ce za su iya mun bakin ciki? su ne za su iya shirya mun makirci, ɗan uwana ne fa, suna so na fa. Sai babu ya ce masa ayya inna shaytana, ai ba su nake ji ba shaytan nake ji. Ana fahimta? Lallai shaytan ga ɗan adam mai adawa ne, kuma mai bayyana adawarsa. Daka kada ka taimaki shaytan akan ɗan uwanka, kar ma ka ba su labari, balle shaytan ya samu kofar da zai sa su su shirya sharrin. Ana fahimta? Yana nuna cewa shaytan yana iya shiga tsakanin kowa, kuma yana iya shiga kowane gida, tunda har zai iya shiga gidan annabawa. Shaytan ya ce masa inna shaytana lil insan, inda dan adam ne kowane dan adam ne haka. Kuma lokacin da shaytan ya fara aikin sa na tsiyama, akan wa ya fara? Akan gama garin mutane ko akan annabi ya fara? Akan annabi ya fara, annabi Adam alayhi salam. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min al-jannati fatashqa. A ƙarshe ya yi nasara ko bai yi ba? Yayi. Kama akraja abawaykum min aljanna, haka da ƙarfi da yaji sai da ya kore annabi Adamu da matarsa daga aljanna. To shi sai yake lallai mun gaji cewa in mun zo mu gaya wa ƴaƴanmu cewa su kula da shaytan, saboda shaytan shine tun a baya ya fitar da babanmu annabi Adamu daga aljanna, kuma kullum kokarinsa shine ya fitar da mu da mu da zuriyarmu. Ana fahimta ko? Inna shaytana lil insani aduwwun mubin. Wakazalika yace mata kamar yadda kaga wannan mafarkin nan, yace tabika rabbuk, sunanka ya fito, ubangiji zai zabe ka, bi ma'ana ya taruka wa yasfik, Allah zai fifita ka, zai zabe ka, zai daukaka ka. Yace tabika rabbuk wa yuallimuka min ta'wilil ahadith, kuma Allah zai baka ilimi na sanin fasaran mafarkai, saboda gado ne na gidan annabawa sanin fassarar mafarkai. Wannan mafarkin da yanzu kake gaya mu, Allah zai baka ilimin da kai kuma zaka zo kana fassarawa wasu. Shi yanzu kaga bai san fassarar ba, saboda kwakwalwarsa bata riga ta yi kwari ba, kuma bai riga ya zama walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma, kaga ilimin bai riga ya zo ba yanzu. Ana hanya ne, shi yasa yake da shi daga baya sunanka zai fito, darajarka za ta ɗaukaka, kuma Allah zai fifita ka, kuma Allah zai zabe ka, zaka zama wani tauraro a duniya. Wa yuallimuka min ta'wilil ahadith, zai san maka ilimi na daga ta'wilul ahadith. Wannan ya nuna cewa duk ilimin da Allah zai ba mutum ba zai bashi gaba daya ba. Wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim, shi zake min ta'wilil ahadith, wani za a san maka ba zaka taba iya kurewa ba. Ta'wilul ahadith shine ta'biru ru'a, wato yin fassarar mafarkai. Ta'wil asalin ma'anarsa shine irja'u shay'i ila aslihi, ko kuma ila dalilihi, kamar yadda abu zuwa asalin yadda za a gane hujjarsa, shine ma'anar ta'wil. Al ahadith kuma jam'i ne na al hadith, al hadith kuma ko dai ya zama ma'anahu ash-shay'ul hadith, ko kuma ma'anahu al-khabaru alladhi yutahaddathu bihi. To duka biyu in ya zama ta'wilul akhbar allati yukhbaru biha, sai zama li anna sahiba ar-ru'ya yuridu an yaqussa ru'ya wa yuridu an yukhbira ghayrahu bima ra'a fi manamihi, sai zama ma'anan al-ahadith jam'i ne na hadith, bi ma'ana ma yutahaddathu bihi. In kuma ma'anarsa al-hadith, sai zama li anna ru'ya min ash-shay' al-hadith li annahu yuhaddithuka an shay'in yahduth. Kuna gane ma kuwa? Shine yake wa yu'allimuka, zai sanar da kai min ta'wilil ahadith, daga ta'wilil labarai, ma'anar sa shine fassarar mafarkai. Wannan kai ya fito bizin kowa ya gane ko? Wa yutimmu ni'matahu 'alaika, kuma Allah zai cika ni'imarsa akan ka. Allah zai cika ni'imarsa a kanka. Kenan yanzu ni'imar ba ta gama cika ba. Akwai ni'imar da in ta kai kololuwa ita ce wadda Allah baya taɓa yin ni'ima sama da ita. Ita ce ni'imar ne annabta. Dimana kai ne Allah zai zaɓa ka zama annabi. Allah zai cika maka. Kama a tamma ha ala abawaika min qabl, kamar irin yadda Allah ya cika irin wannan ni'ima akan iyayenka a baya. Yace abawaika min qabl, iyayenka a baya, yana nufi uba da wani uban. Sai ce Ibrahima da Ishaq, a shi babansa guda nawa ne kam? wani baban da ya haife shi Yaqub, kuma ya ce babanninka guda biyu dawa da Ibrahim da Ishaq, wannan don ya nuna a musulunci kaka ma uba ne, a musulunci ba wasan kaka, a gargajiyanci da abin nan shine akwai wasan kaka. Idan ya sake ya yarda ku yi wasan kana iya yi, amma in yadda ke karkai kuma yadda uba zai iya umarninka ya umarce ka kuma dole ka yi biyayya, haka kaka ma iya umarce ka dole ka yi biyayya. Saboda Allah ya kira shi uba, ya ce kama a tammaha ala abawaita min qablu Ibrahim wa Isa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa annabu Abdul Muttalib, ni ne dan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib shi ya haife shi, Abdul Muttalib ma yaji waye Abdullahi, Abdullahi kuma ya haife shi. Don haka a musulunci babanka da baban babanka da baban baban babanka duka babanka ne. Ana fahimta ko? Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka alimun hakim, lallai ubangijinka masani ne ga dukkan komai, hakim kuma mai hikima ne a cikin dukkan abin da yake zartarwa. Duk abin da Allah yake zartarwa min al'umuri al-kauniyyati wash-shar'iyya, na daga al'amuransa ko umarninsa akan al'amari na gudanar da duniya da kuma umarninsa na addini, duka akwai hikima a ciki. Allah baya taɓa yin wani abu daga baya a gane cewa an kwafta, amma kowaye a duniya in yayi abu wata rana sai yayi da na sani. Har annabawa sukan yi abu sai kai da na sani da ba haka nayi ba. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zaka ji wata rana ya ce lawistadbartu fi amri mastakbaltu, inda na gane da ba haka nayi ba. Amma Allah bai taɓa yin haka ba. Tabarakallahu rabbul alamin. Shi Allah duk abin da yayi hakimi a cikin hikima yake yi, kuma duk abin da kaga ya ajiye dama ba inda ya dace a ajiye shi sai a wurin. In kana so ka gane yadda Ubangiji madaukakin sarki yayi abin sa, ka dubi kanka, wa fi khalqikum, ka dubi yadda kake, wa ma yabuttu min dabbatin ayat, ka dubi yadda Allah ya halice ka kawai, wa fi anfusikum afala tubsirun, Allah ce ku dubi kanku mana. Lokacin da Allah ya fara halittar Annabi Adam, da an taba yin wani wata halitta ne bai kama da wannan Allah ya koya? A'am, akwai samfuri da da Allah ya ga irin sa sai ya kofi irin sa yayi. To bayan yayi kuma tauna ne Annabi Adam, sau ɗaya yayi fa idza sawaituhu wa nafastu fihi min ruhi, shi yayi kayan sa yana gamawa, kuma haka ya rinka yin dan Adam irin sa har zuwa yau. An taba samun wanda zai ci gyaran Allah ya ce ka da kunnen nan ba anan yake bana an sa a baya? Kaga ba za ka gano ba. Wani kuma zai ce shi kunne ma kaman bai da wani kyau, bai da to a cire kunnen a ganka a haka, kaga yanda zaka zama. Sannan wani zai ce ai waɗansu dabbobin idan su yana kallon tres ne, a yana kallon ƙasa, kai na kai yana kallon haka, kuma ba ka iya kalli bayan sai dai in ka waiwaya. To ko da a sa maka wani mana ta nan bayan sai ka riƙa gani, don Allah za ka yi kyau. Duk abin da Allah ya ajiye haka zaka ga yayi daidai, duk da cewa sau ɗaya yi ba, kuma bai taɓa ganin an yi ba, kuma yayin nan shine final, ba kuma za a taɓa samun inda za a ci gyaransa ba. Shi yasa Allah ya zama hakim alim, kuma da gani zaka ga akwai ilimi a cikin duk abin da Allah ya yi. Sun Allahu allazi atqana kulla shay, duk abin da Allah ya yi ya kyautata shi zuwa makurin da ba za a taɓa samun cin gyara ba. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Ana fahimta ko? Wannan takaice shine tafsirin waɗannan ayoyi. Menene za mu fahimta a cikin waɗannan ayoyi da muka fassara? Akwai fa'idoji ga guda 15 daga ciki. Na ɗaya shine waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa ashe so gaskiya ne. Ashe so gaskiya ne. Yanzu Annabi Yaqubu alayhi salam adili ne ko ba adili ba? Yana da ƴaƴan nan ɗaya biyu, yayi har guda 10, daga baya ya samu wani, amma kuma haka kawai Allah ya sa ya fi son sa akan dukkan sauran 10. Ya san yanda aka yi fara haka? Shi ma bai sani ba. Ashe asali so Allah ke kimsa shi a cikin zuciya. Mutum baya iya gane
yadda girman so yake sai in yaji yana so din ne sai ya iya auna ashe haka dai girman so yanda yake amma ba iya auna shi babu wani babu wata na'ura da ake ajiye geji a gane cewa so yanzu ya kai 60% ko 70% ko wane musamman kuma ma sirrin da yake tsakanin iyaye da ƴaƴansu sai da Allah ya ce cikin wannan sirri kamar ki ga Allah ne sani wa walidin wa ma walada kamar ta da uba Allah kawai shi ya san menene musamman kuma ma idan mutum yana da wani abu sai ga dan nan nasa wani shi yake so ya gaji abin waɗannan ayoyi suna nuna mana ladabi na ɗaya a gaban iyayensu ɗaya daga cikin ladabi na ɗa a wurin mahaifinsa shine duk abin da ya safe shi ya fara gaya wa mahaifinsa kafin ya gawo kowa duk yaro mai ladabi ba zai je ya shiga wani abu sai dai mahaifinsa ya ji labari ba ko kuma yanzu yana ba shi labari cewa na yi kaza sai dai ce baba ga abu kaza me ka gani shi yasa yana ɗauko mafarkinsa ya zo ya gaya wa baban bai ce wa baban na gaya musu don haka me ka gani a'a ya zo ne yana ba shi labari shi kuma ya ce masa to ga yadda za a yi tun farko karka gaya wa kowa da gani karka sake gaya wa kowa wanda yana daga cikin ladabi na musulunci mahaifinka ya zama yana daga cikin wanda zai fara jin al'amarinka shi yasa duk wanda Allah ya ba shi uba to Allah ya masa babban gata idan baka gane amfanin mahaifinka ba to lallai ka yi kokari a nan surar ka gane yanzu amfanin mahaifinka akan dukkan al'amarinka ka fara shawari da mahaifinka sannan kuma ka san irin maganar da za ka yi wa mahaifinka yana zuwa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban suka ce yana daga cikin ladabi na zance in ka zo magana da babba ka je straight to the point ba maganar kame-kame saboda shi yana da hankalin da kana fara kame-kame ma zai gane ina za ka je don haka ba zai ka ɓata lokaci ba kana zuwa ka faɗi magana kana fara dungu zai gane ba ka da gaskiya ne ana fahimta ya abaci sai mai inni ra'aitu ya gama gaya masa maganar a takaice shi kuma baban da maganar yaron da ya zo bayar da wato labari da maganar baban da ya zo analysis wane ne ya fi tsayi nawa ban ya fi tsayi don haka naka kawai ka faɗa duk wani dogon analysis za ka yi baban ya sani saboda ya fi ka basira ya fi ka shekaru ya fi ka sanin jiya da yau kuma ya fi ka sanin ka domin ya san ka tun baka san kai waye kai ba ana fahimta ko yana daga cikin abin da muke fahimta a cikin waɗannan ayoyi shine cewa wato ashe wato mafarkin annabawa gaskiya ne duk abin da annabawa suka gani a cikin mafarki gaskiya ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana dangane da kakansa da ya zo mafarki ya ce masa yana cewa ɗansa na gani a mafarki na cewa ina yanka ka ɗan da ya zo kawai ya ce masa ka yi abin da ake umarninka kai yanzu in kai mafarki sai a ce umarni ake yi a mashi daga mafarki kawai ce jika abin da ake umartaka saboda su mafarkin su gaskiya ne ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce wato ba kowa ake gaya wa mafarki ba za mu zo mu ji a nan gaba idan kai mafarki mutumin da ya fi kowa tsada a wurinka shi za a gaya masa mafarki mutumin da ka san ya fi kowa girma a wurinka shi ake gaya masa mafarki saboda mafarki asalin private ɗin rayuwarka ne kuma yana ɗaya daga cikin abin da ke kunshe da most confidential secret na rayuwarka saboda baka san me yake ciki ba don haka mutumin da ya fi kowa girma a wurinka shi za ka gaya masa kowane labari kana iya gaya wani amma ban da mafarki sai wanda ya fi kowa muhimmanci shi yasa ya je gaya wa babansa saboda babanta ya fi shi don babanta annabi ne. Ana fahimta? Fa'ida ta gaba shine muna fahimta a cikin wannan, ashe mafarki na gaskiya baiwa ne, ba kowa ne ke iya mafarki mai kyau ba. Kai mafarki irin wanda zai zo ya zama wani labari, ba kowa yake da irin wannan ba. Ko a cikin mu mutane za ga waɗansu Allah ya musu baiwa, idan suka ga mafarki sai ka ga daga baya mafarkin ya zo ya tabbata, sannan in ya ga, idan ya ga mafarki sai ya fara tunanin to akan wa za ta fada, kuma yaushe zai faru, saboda ya san in ya ga irin shi to galibi zai zama gaskiya. Don haka baiwa ce yin mafarki na gaskiya, mafarki mai kyau. Shi yasa annabi wato Yusuf da ya yi irin wannan, ya ga babansa, babansa kuma ya sauri ya amsa, ce masa karka gawa kowa, ashe baiwa ce ta musamman. Abu na gaba shine su annabawa, ashe yanda tashensu yake farawa, yanda ake fara gane za su zama annabawa, galibi ta hanyar mafarki ake fara nuna musu. Shi yasa anan annabi Yusuf daga nan ne ya ji cewa ya ji tabika rabbuka, daga nan ya fara jin cewa zai zama annabi ta hanyar ne mafarki. Haka annabi mu sallallahu alaihi wa sallam, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi, cewa awwala ma budi abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi ru'ya as-sadiqa, annabi sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da ya fara gani na wahayi shine mafarkin gaskiya. Sai in mafarki sai ga yanda yayi gani haka abin zai faru, haka ya rika yi, ya rinka gaya wa mutane, daga baya sai da aka masa wahayi sai ya zama shi ma ya zama daidai da kamar irin abin da yake gani a mafarki, tunda kai kadan ka gani a mafarki ai ba wanda yake tare da kai kuma ka faɗa a gaskata. To lokacin da mala'ika zai zo maka wahayi a matsayin ka na annabi, shi ma ba kowa, haka zaka zo ka faɗa a gaskata. To kamar yadda mafarki ya fara, haka kuma annabta ita ma take farawa. Fa'ida ta gaba ita ce, ashe Allah madaukakin sarki yana iya yin albishir wa bawansa, kuma ya nuna masa alamar wani abu da zai bashi mai kyau ta hanyar mafarki. Ka yi kai wani mafarki ka ga dauka ba komai bane, tun kana karami ko kana matashi, ashe wani babban abu ne, sai abun ya zo sai ka zo ka ga ikon Allah kamar abun da na gani a mafarki. Zaka ga wani lokaci wani abu zai faru a rayuwa, ku gwada ko ka ga wani, ko ka ganka a wani yanayi, sai kai ta tuna kamar da na ga wannan abun fa, ka taba gani a mafarki ne, sai ga kamar da an taba yin wannan abun, yanzu ana maimaitawa ne. To mafarki yana da irin wannan, shi yake sa ka rika baiwa mafarki muhimmanci, musamman in dai mafarki ya shiga cikin category din da za mu yi bayani a gaba na al-ru'ya as-saliha, to ka rinka ba su muhimmanci. Zaka iya ma ka dauki dayarin ka rinka rubutawa kana ajiyewa, saboda wani abun zaka samu yana bayar da wani babban labari ne wanda kai baka sani ba, kai banza da shi, sai kuma ka ga gara fata ta wuce ka. Fa'ida ta gaba ita ce, waɗannan ƴan uwa na annabi Yusuf duk da cewa sun zama masu babban kuskure kamar yadda zamu ji a nan gaba, kuma har baban ya ce fa yaki dulaka kaida, dan su shirya maka makirci, amma ba sun yi kyakkyawan karshe, sun yi kyakkyawan karshe. Shi yasa Allah ya kira su da suna taurari, inni ra'aitu ahada ashara kaukaban, tauraro abu mai daraja ne kuma mai daraja ba, ashe karshen ake dubawa. Ta yi mutum ya kurakurai da yawa, amma karshen ake dubawa, sun yi kyakkyawan karshe. Fa'ida ta gaba ita ce, ashe yaro idan ya zo baka labari karka kore shi, idan yaro ya zo gaya maka labari, musamman kuma labari na mafarki, ka tsaya ka saurare shi, idan ka gane cewa mafarki ne na shirme shikenan, sai ka ce mishi karka damu, in ya gaya maka wani abu na tsoro ne sai ka karfafi gwiwarsa, amma in ka ji wani abu ne da ke da alaka da irin wannan, wanda akwai wani abu a dunkule wanda shi bai gane ba, ta yi kai ma baka gane ba, to ka taya shi addu'a Allah ya sa ta zama alheri, saboda baka sani ba, ta yi babban alheri ne, in babban alheri ne kuma zai fara mora, sai za ka fara mora. Saboda haka in yaro ya zo da wani abu, shi yasa da ya zo ya ce ya abaci kaza kaza, sai baban ya saurare shi, yana gamawa kuma ya masa bayani akan me ya kamata ya yi. Akwai uban da ba ruwansa, duk yaro yana zo yana kawo abu, tashi ka ban wuri, ni ba na son wannan magana, shiridi ta kawai irin naku na yara, a'a ba a yin haka. Ana fahimta ko? Fa'ida ta gaba ita ce, yana da kyau mu koya wa kanmu dabi'a irin ta annabawa ta yin wa yara tarbiya ta aqida duk abin da yaro ya ga maka kace Allah a dogara ga Allah koma ga Allah shi yasa yana gaya mata cewa kadhalika yaji tabika rabbuka yace ubangiji ne zai mana bai ce mata kai mabarkin kai ka haɗu kai kaza sai ya nuna mata shi wani abu bane a'a ya nuna mata ubangiji ne mai komai duk abin da zaka tarbiyantar da ƴaƴanka ka nuna musu su ji tsoron Allah ka nuna musu girman Allah ana fahimta kar ka nuna musu girman kanka ballanta na girman kansu sannan yana da kyau fa'ida ta 11 mu rinka nuna wa yara tun suna ƙanana hadarin shedan yaro tun ya tashi ya rinka ji ya tsani shedan baya son jin wannan sunan kuma duk wani mummuna a ce shedan ne amma da mu rinka nuna wa yaro jiji a ce yana jin tsoron jiji kuma ba jiji ka rinka ce masa shedan kuna fahimtar wannan shi yasa yace masa inna shaytana lil insani az saboda ya ji mamaki dan wannan wato yace shedan zai iya raba ka da waɗannan ƴan uwan naka baka duk sharri ka jingina wa shedan alheri kuma ka jingina wa ubangiji shi yasa yace yajtabika rabbuka amma wajen raba shi da ƴan uwansa kuma yace shedan shi yasa shi da kansa bayan ya girma dan ya koya a wurin baban yace min ba'di an nazaga shaytanu baini wa baina ikhwati fa'ida ta 12 ita ce wato shedan yana da bala'in hadari wallahi shedan yana da mummunan hadari a cikin gidajen mu shedan zai iya maka abinda baka taba tsammani kuma in ya tashi baya zuwa da kansa zai biyo ta wanda baka tsammani shi yasa Allah yake inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum tayo a cikin matanka ko a cikin ƴaƴanka a samu abokin gabanka waye zai tasu su yi wannan aikin shedan yanzu in ba shedan ba don Allah ka sha wahala ka haifi yaro kuma dan ya zama abokin gabanka ko ya zama sanadiyar barinka duniya ko ya zama sanadiyar kau da kai akan mulki don shi ya hau wa zai sa shi wannan shedan ko matarka da babu dangin uwa balle na uba ka ganta a bariki ka zo tana ta cin abincin gidanka kyauta tana ta moran gidanka sama da yadda kai kake mora amma ta zama tana so ta ga bayanka in ba shedan ba wa zai maka wannan siyar ya zo maka ta inda baka tsammani akwai mutumin da ya kamata a duniya ya maka amana sama da matarka duk danginka in ya ci arzikinka dama tare kuka tashi kuma sun san lokacin da aka wahala aka samu amma matarka ta san wahalar ne sannan duk danginka ba wanda zai ci arzikinka kamar matarka kana gina gidanka ba zai fara shiga matarka kana dangi da kai ne kuma in ka fadi ka mutu a dauki daya bisa hudun dukiyarka a bata ba dangi ba komi to amma in shedan ya tashi sai ya biyo maka ta wurin matar ita take neman hada baki da wasu akan yadda za a ga bayanka ko a cutar da kai musamman in kana da mulki ko kana da dukiya to kaga shedan in zai iya yayi haka a gidajen annabawa wallahi mu ji tsoron shedan akan gidajen mu shi yasa in kai gida ka rika yawan karanta suratul baqara a rika yawan yin abin da zai sa shedan ya bar gidan saboda in ba haka ba wallahi in shedan yazo ya kaka gida a gidanka wallahi sai ya kore ka a gidan Allah ya raba mu da sharrin shedan amin fa'ida ta 14 ita ce ashe kaddara ba a iya guduwa mata duk da cewa annabi yaqub yayi kokari ya guduwa kaddara yace mata fa yakidu laka kaida ina jin tsoron za a maka kaidi an yi ko ba a yi ba Allah sarki ashe duk yadda kai baka iya ganin gaibi baka kuma zaka yi iya kokarin ka annabi yaqub yayi kokari a kai ƴaƴansa duka su kansu ƴaƴan da yanzu garin Misra yace musu can gaba za mu je la ta dukulu min babin wahidin wa dukulu min abwabin mutafarriqa duk yana kokarin tsare su amma shi da kansa yace wa ma ughni ankum min Allah min shay ba zan iya hana Allah yin aikin sa ba in ya tashi bi akan ku yana son ƴaƴansa yana kokarin ya kare su Allah kuma in ya tashi aikin sa ba wanda yake hana shi ke sa kaddara ta riga fata in ji Bahaushe fa'ida ta 14 yana nuna cewa ashe duk lokacin da za a samu nasara akan wani abu to dole sai ya zama da jarabawa a ciki baban ya ce masa wannan mafarkin ya nuna yace tabika rabbuka sai Allah ya daga ka amma ya ce masa kuma mafarki dulaka kaida za a iya samu a sha wahala wahalar za ta hana a samu cimma burin yastabika rabbuka amma ya san da cewa kowanne dadi galibi yakan zo da wahala amma ba a so wahala ba ana kokari a kauce wa wahala amma ba dole bane a samu a kauce ba dole bane a samu nasara fa'ida ta gaba ita ce ashe duk yadda wato jarabawa ko wahalhalun duniya suka taru akan mutum wannan ba zai taba iya hana shi cin nasara ba tara da sassaka ba ta hana ganji duk kuma zakaran da Allah ya nufa da tara ko ana muzuru ko ana shahu wallahi sai yayi tara ya ce da shi in ka gaya musu wannan babarki za su maka kaidi kaidin nan kuma yana iya farawa tun daga ƙasa har zuwa sifa tunda a ciki ma wani har ya ce uqtulu yusufa za mu ji a gaba kuma wannan ya san za a iya haka saboda shedan ne zai iya haka amma duk da wannan kuma ya sani da cewa wa kadhalika yadda kaji wannan yajtabika rabbuka wallahi sai ubangiji ya zabe ka wannan ya nuna cewa jarabawa duk yadda ta same ka kai hakuri ka jure akwai nasara a gabanta wannan kuma yana nuna mana fa'ida ta ƙarshe anan cewa galibin wanda zai zama wani to sai ya sha wahalar da har ka tausaya masa cewa wannan ba irinsu ne ake taba tunanin za su zama wani ba sai Allah ya sa ya fito from nowhere sai kaga Allah ya sa shi ya zama daga no one ya zama daga nobody ya zama everybody haka Allah yake yin al'amarinsa فأتاهم الله من حيث لم يحتسب قال لهم أن بعد هكذا سوف فارا يزوى النبي يوسف عليه السلام كان عندي أن فارا دا قاتا دا جن دائي أما دا يكي زي زمواني سيأكا تشريش أجران يجي شاوة على سو سورا وأن دا ناس جدات إن ذات زمواني وأكا كركي دا سكال كي جدان بابانكا وصل دا شكينكو سنا متفرسو سوكا بابان سياسا كموسو كوني ni baba yayi kaza ni gashi ban gana ba eh ini warki jinya haka suke cewa wallahi bari ga muku da gaske idan kana so danka ya zama wani to karka yadda ka sakalta shi da abin da kake da shi na daga zahirin abin duniya ka koya masa yadda zai je nema da kansa kuma ka koya masa gogormaya ta rayuwa amma danka ya zama duk abin da ya tambaya ka bashi wallahi baka gane sirrin yadda Allah yake daga mutane ba in kana so danka ya zama wani to ka rinka bashi abubuwa na farillar rayuwa yanda ba zai ji ya tambayi wani aje a jikunya ba yadda ko ba zai rinka kallon da wani maballantana ya zama idonsa yana kwadayi akan wani amma kar ka sakalta shi ta yanda duk abin da yake so zaka bashi in dai kana so ya zama wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda a ce sakalci shi ya dace ayi wa wani saboda ana son sa waye kamata Allah ya fi sakaltawa a duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya sakalta shi yanzu akwai wanda ya sha wahala ma irin nasa akwai abin da kake so ka fara gani a duniya randa ka fara bude ido kamar iyayenka shi fa bai taba ganin babansa ba ko a hoto bai taba ganin sa ba wallahi bai sanya yake ba sai dai a kwatanta masa a ce da babanka yana kama da wani yana kama da wani amma ba zai taba iya ganewa ba tun yana cikin ciki babansa ya bar duniya sannan abu na biyu wanda ka fi so a duniya bayan mahaifinka mahaifanka shine ka samu ka ci moriyar mahaifiyarka a ce ka sha mamanta ta ɗauke ka ta goye ka ta yi maka irin waɗannan abu ya samu shi a wurin mahaifiyarsa tun yana ɗan ƙanƙani aka ɗauke shi aka yi cikin sahara mahaifiyar tana nan saboda al'adarsu haka ake yi kuma da aka zo ɗaukansa aka ɗauke shi ba tare da wata girmamawa ba saboda ba a san waye shi ba domin in Allah ya tashi baya bada satar amsa akan babba duk lokacin da Allah zai fito da wani babba to ba zai taɓa bada likin da za a gane shi babba bane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ana neman wa zai karbe shi waɗanda za su karbi ne kowa in ta zo a ce maraya ne wa zai biya mu kudin albashi ba ma son shi sai da Halimatu Sa'diya suka gama yawo a Makka suka rasa wanda za su karba so ga a madadin su koma hannu banza shine ta ce babu marayan nan zai mu lallaba ita ba ta san wa ta dauka ba wallahi ka dauki wanda yake kowa tsada a duniya ita bata san tayi ta dauki babban kashi ba amma sai da dare yayi ta makara ta rasa kafin ta zo ta dauke shi kace mu je mu lallaba ta yiwu Allah ya sa mu amfana ka san dan wani aka ta je ta lallaba saboda tunanin in ba uban wa zai biya ta sannan yana cikin haka ya rinka shan wahala a can din ba dadi yake ji ba sannan an gama renonsa an dawo da shi wurin mahaifiyarsa a madadin ya tsaya ya dan takalfu a wurin mahaifiyarsa ya dan mora sai mahaifiyarsa ce gagarinku ta bar shi ita ba ya koma hannun kakansa inda zai mora ya samu ya ji daɗi sosai ya samu boyon kaka sai kakan ma ya mutu ya koma ya girma a hannun babbansa ta yanda kuma babban shi ma yana da ƴaƴa ka tuna yaro ya girma a hannun uban wani kuma wasu suna nan shi annabi Yusuf anan babansa ai duka dai babansu ne ko to shi kuma nan ba ma babansa bane dan uwan babansa ne ya kike ji zai tashi ka san yara duk yadda ka musu tambaya wata rana sai wani ya kwafta maka akan yaro in ka dauko maraya to haka ban wannan Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam ka ji wannan abin tausayi duka wannan lokacin an san waye wannan wallahi ba a san shi ba to haka Allah yake yi to shi annabi Yusuf alaihi salam anan Allah yana nuna mana cewa da babansa yake wa kadhalika yajtabika rabbuka Allah zai zabe ka to fa daga nan aka fara tsuguno zama nan ba za a sake zama a huta ba yace mata ubangiji zai zabe ka to amma fa ina jin maka tsoron shan wahala saboda dole sai an sha wahala ake shan dadi wannan wahalar dai yana tsoron kar ya zama daga gida ne za a fara shi yasa yake mata karka ga wa ƴan uwanka amma ya san dole sai an wahala kawai daka mu fahimta cewa dukkan ibtila'i da wahala kar ya taba saka ka karaya kuma in Allah ya ga dama wani zai ce to ai annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara kaza ne ai abuwa sun fara bayyana sun fara a'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai kai shekara nawa 40 fa kafin annabtan ta bayyana duk wannan lokacin fa cikin wahala ake aure ma da yaye auren mai cece kuma sana'arta kiwon awaki yake fa ana biyarsa yace kuntu ara'aha ala qararifa liquraish yace da kiwon tumaki da awaki yake zuwa yana yi sai ana biyarsa dan albashi shi ba dan kasuwa bane shi ba dan wane ne ba da haka ya tashi daga baya ne ya samu aiki a gidan nan na Khadija inda zai dan samu shi ma yana samun albashi mai dan kauri sallallahu alaihi wa sallam to haka shi nan annabi Yusuf alaihi salam yanzu kowa anan in an ce muka da waɗannan yaran da suka samu takalci a wurin baban suna so yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin da ka zamo su yanda suka ci moriyar gidan baban suka more suka yi wasan su da kuma shi ne yaje ja wahala wanda ka so ka zamo dawo mana da ka zama daga zama annabi Yusuf daga zama ɗan uwa annabi Yusuf wanda ka fito amma in ka fito ka zama ɗan uwa ka zama annabi Yusuf ka shirya zaka sha wahala irin nasa to ku sani cewa ba a taba shan wahala sai an sha dadi ba a taba shan dadi sai an sha wahala darasin mu na gaba zai zama bayani ne akan mafarki da hukunce-hukuncen mafarki da kashe-kashen mafarki da yaya haƙiƙanin mafarki yake da kuma irin mafarkai irin wanda kuke jin labari da waɗanda ku kuke yi menene bambancinsu wannan duka shi ne darasin da zai biyo wannan shi ne zai zama cikin darasi na gobe in Allah ya kai mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda nace na gobe